وعلى إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من كذي الدنيا عذاب الآخرة. اللهم أنت عفو تهب العفو فاعف عنا. اللهم أنت عفو تهب العفو فاعف عنا. اللهم أنت عفو كريم تهب العفو فاعف عنا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. فاتح.
من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله إن الله سريع الحساب.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فان هذا الحديث كتاب الله وخير الهدى هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل بدعه ضلاله. وبعد ان قال المسلمين السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. A kamar da muka saba ta mutu gaba da karatu mai alkur'ani mai sarki a wannan masallaci mai albarka na kofar gida mai girma sarkin damba. Yau 25 ga watan Ramadana hijiran annabi sallallahu alaihi wasallam ta shekara 1439 wanda ya zo daidai da 10 ga watan 6 2018 Gregorian calendar. Jiya mun shigo farkon suratul Ma'ida. Mun karanta ayoyi guda 2 a cikin ta, aya ta 2 da aya ta 3 a cikin wannan sura mai albarka suratul Ma'ida. Mun ga Allah madaukakin sarki yanda ya haramta mana abubuwa wanda suke masu kyau kamar su mushe, su jini, su naman alhanzir da abin da aka yanka da sunan Allah ba da dabbar da ta mutu a wani dalili a sakamakon wato kenan hatsari ko wani abu makamancin wannan da abubuwan da suka shafi aqida kamar su duba da sauransu duka ya mun da Allah madaukakin sarki ya yi mana bayanin su da kuma kamalar addinin musulunci cewa addinin musulunci ya riga gama kammala babu kuma wani addini da zai zo bayan sa wanda yake wato kenan sabo karbe ya zama kuma karbabbe a gurin Allah. To yau da mu ci gaba cikin ikon Allah aya ta 4 a wannan sura mai albarka inda Allah madaukakin sarki yake cewa bismillahir rahmanir rahim yas'alunaka madha uhilla lahum qul uhilla lakum at-tayyibat wa ma 'allamtum min al-jawarih mukallibina tu'allimunahunna bima 'allamakumullah. Wannan aya cewa suka yi suna tambayanka ya Muhammad ma za uhilla lahum menene aka halalta a gare su, menene ya zama halal a gare su. Sai aka ce musu ga gaya musu uhilla lakum tayyibat, duk abu mai kyau an halalta muku shi, duk abu mai kyau an halalta muku shi. Akan wannan malaman tafsiri sun ambaci wasu dalilai da yasa wannan aya ta sauka. Ɗaya daga cikin dalilan shine Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi umarni da a kashe karnuka da inda aka ga kare a kashe shi, saboda haka sai aka fara kakkashe su. To sai wasu suka zo suka tambaye shi, ya Rasulullahi, wannan umri da ka kabar a kashe wannan al'umma ta karnuka suna ga kamar in an gama kashe karnuka kuma da iya fada kan wasu abubuwa da yawa sai suka ce to a gaya musu menene ya halatta a gare su wato kenan na dabbobi min hadihil baha'i to sai wannan aya sai ta sauka yas'alunaka madha uhilla lahum sai ka ce kul uhilla lahum at-tayyibat kare zuwa wato kenan karshen sura din saboda haka Allah madaukakin sarki yace a gaya musu uhilla lakum at-tayyibat an halatta muku abubuwa wanda suke dadada abubuwan da suke masu dadi shine wato kenan abubuwa na halal wato du abubuwan da suke duniyan nan a kirga maka a ce an halatta maka kaza an halatta maka kaza sai a gaji da rubutu yanzu misali a ce a cikin alkur'ani sai an fara ta gwaiba halal ne mangoro halal ne akuya halal ne zabuwa halal ne kafaza halal ne fakara halal ne du sai an kirga maka su to kaga ba zai zama abu ne wanda ke da sauki ba amma in aka ware iyaka haram dole su ne gayyadaddu aka ware su to shi kenan sai zama abin nan an samu sauki to sannan sai aka bada general formula cewa duk abu in mai dadi ne ma'ana na halal mai kyau wanda ba zai cutar ba to wannan halal ne kaga yanzu kenan anan da aka samu wani abin da aka halalta wanda yake a asali ma tukunna dai kusan komai halal ne sai dai abin da shari'a ta toge shi ta ce wannan ba halal bane dai kenan na biyu a cikin abubuwan da aka halalta din da a samu wani abu wanda zai iya cutar da kai to kai yanzu ba zai zama halal a gare ka ba misali a ce idan ka ci ga kunu ne idan ka sha sai daga maka hankali sai an kai ka asibiti kaga kunu ba zai zama halal a gare ka ba saboda a gurin a gare ka kai ba dai bane baya daga cikin dai ba akan wannan wasu mata suka tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam a suka tambayi abdullahi ibn abbas Allah madaukakin sarki da shi akan hukuncin wato kiran cin kasa wannan wanda muke abinan din sa a sai da ita a rika sai da kasa kamar irin su me ake kiranta ko skoya ko wannan akwai wata kasa da ake sai da ita buhu eh kawalin ko to da Hausa ka fada da Turanci ka fada da Hausa fa bayan goli din ko suna da suke bata kalaba kaga kasa ce sai ya ce musu a laysat min at-tayyibat ba ta daga cikin wato kina abin wasu suka tambayi imamu na Malik dangane da hukuncin shan jini a shan fitsari a matsayin magani sai ya ce a shi ma baya daga cikin at-tayyibat saboda haka duk abin da yake najasa dama ya riga ya kau abinda aka ware aka ce haramu ne ya riga ya kau abinda yake najasa ya riga ya kau duk abinda ya tsani yanzu misali da za a ɗauki kunu a je a sa a cikin jarka a kulle shi a jefa a kan rumfa a bar shi ya sace kaga dai asalin sa halal ne amma saboda za a samu abinda ake kira fermentation zai iya zama giya yanzu ya zama baya cikin wato gidan at-tayyibat duk abin da zai iya cutar ko ya daga hankali to wannan baya daga cikin at-tayyibat saboda haka Allah madaukakin sarki ya ce abin da suke tayyibat su ne kawai aka halitta muka wani kita inna Allah ta'ala tayyibun la yaqbalu illa tayyiban sannan sai ya ce kuma an halatta muku ma allamtu min al-jawarihi mukallibina duk abin da wato kenan kuka sanar da su ilimi cikin abin da ake kiransa al-jawarihu al-jawarihu asalin su daga ai ma'anan al-jawarihu ma'anansa al-kawasibu abinda zai je tsaurori ya samo wani abu ya kawo gida a iyalansa shine ake kiransa al-jariha saboda haka a cikin su akwai karnuka a cikin su akwai zaki ko damisa ko kyanwa ko shahu ko mikiya ko wani abu makamancin wannan wanda yake zuwa ya faroto wani abu ya kawo gida suna yake kira su al-jawarihu asalin kalmar jaraha yana nufin wato kenan jawowa abu ka kawo gida na ta hanyar samun wato kenan riba so da kashe su a ce al-jawarihu ta yadda za mu fahimci wannan Allah madaukakin sarki yana cewa wa wallazi yatawaffakum bil-layli wa ya'lamu ma jarahatum
yawa Allah shi yake karbar ranku da dare da rana kuma in kun je ku yofa fitira kuka kawo gida ya san duk abin da kuke kawo da ya sadaka kalmar jarhu ba daga jarhu ce ba ba kalmar rauni bane to abin da yasa wayannan dabbobi aka kira su aljawarihu da shahu da kare da zaki da me saboda ana iya training din su su je su kamo wani abu wato kenan su kawo gida shi yasa sai aka ba su wannan suna to su wayannan din su ma Allah madaukakin sarki ce ya halalta muku duk abin da suka je suka kamo al-mukallibin shine ma'anar sa guda biyu na farko al-muallimin ma'ana wanda kuka train al-mudarribin wanda kuka yi musu tadrib kuka training din su kuka koyar da su wato kenan abin nan idan aka samu wato kenan kaga kenan kare ba kowanne ne zai zama mukallib ba sannan tsuntsu shafo kome ba kowanne zai zama mukallib ba amma in an yi training din sa yaje ya kamo ya kawo to wannan ya zama abin da ake kira sa al-mukallib wasu kuma malamai suka ce mukallibin asalin su daga kalmar kalbu ne amma ana itlaqinta kalbu din ana itlaqinta a damusa ko zaki ko wani abu makamancin wannan ya za mu fahimci wannan annabi sallallahu alaihi wasallam yayi addu'a a wani mutum daga cikin abokan gaban sa yace Allahumma sallid alaihim kalban min kilabika Allah ka sa wani kare daga cikin karnukanka ya kama shi so da kawai ran sun tafi wajen jiki sai zaki ya dira akan sa sai ya kace-kace da shi amma kuma kalbu yake so da duk wasu dabbobi da suke iya attacking dan mutum za su iya shiga cikin wato kenan a ma'anan kalbu shi yasa Allah madaukakin sarki yake ce mukallibi yani masu dage wanda za su farauto wato kenan abu to irin wannan dabbobin abinda suka kamo suka kawo muku idan a sakamakon training din su da kuka musu ne wato kenan wannan ya halatta tu'allimuna hunna wanda za ku ilmantar da su mimma allamakumullahu cikin abubuwan da Allah madaukakin sarki wato kenan ya ilmantar da ku ma'ana sa shine za ku yi tadribin din su anan tu'allimuna hunna mimma allamakumullahu shine abinda Allah ya fahimtar da ku tunda ba wahayi ne za a ce ga littafi ka rika koya masa karatu ga ABCD ba a'a kai wato kenan training din su ake ta hanyar hankali abinda ka fahimta kai koya masa wannan kai koya masa yin hankali da ke shi ya gane abin duka da abin da ba duka ba ya gane yadda zai je ya kamo ya gane yadda zai kawo da sauransu haka za a yi training kyanwa akan wannan wata ya zuwa ta kamo haka za a yi training shafu zai iya zuwa ya kamo tsuntsu ya bi shi har inda yake danko shi da karfi ya kawo maka haka za a yi training kyanwa haka za a yi training inda musa za ta iya zuwa ta yi wannan zaki zai iya yin wannan da sauransu so haka wannan karantarwa tu'allimuna hunna mimma allamakum Allahu ay mimma cikin abin da Allah madaukakin sarki ya kimsa muku na fahimta yanda za ku yi training din su to idan kun karantar da su irin wannan duk abin da suka kamo wata kenan ya halatta za ku iya ce wa kullu mimma amsakana alaikum za ku iya cin duk abin da suka kamo a gare ku da sarrafin in kun yi tadribi din su to ta'alim anan shine aka ce zaka training din sa na farko ya je ya kamo sannan na biyu zaka tarin da in ya kama din kawowa zai yi ba shi zai yi ba na uku zaka tarin training din sa cewa sai an ce ya je ya kamo kuma cewa ya je kamo din da sunan Allah madaukakin sarki ya ce bismillah sai kenan sai tashi da sunan Allah sai tashi sai je kamo in ba ce bismillah ba ko ya ga abin ba zai je kamo ba na uku na hudu zaka tarin din sa cewa da ka ce bismillah in ya tashi da kace a dawo zai dawo ko kai tsawa zai haƙura wato kenan zai dawo to wannan ya zama al-kalbul muallim kare wanda yake malami kare mai ilimi ko kuma al-jari al-muallim dabba wanda take za iya amfani da ta je ta kamo amma kuma wanda take da ilimi to saboda haka Allah madaukakin sarki yake ku koya musu idan kun koya musu to shikenan duk abin da suka je suka kamo ko kullu mimma amsakana alaikum abin da suka je suka kamo a gare ku wato kenan sai ku ci yanzu a nan aka ce mimma amsakana alaikum idan da ya tafi zai je kama sai fara ci ya zama ba amsakana alaikum bane ya zama amsaka li nafsihi ya kama dan amfanin kansa ne to saboda kai ba za ka ci ba kaje ka samu ya kama ya kashe ya fara ci to yanzu ya kama dan kansa ne ba dan kai ya kawo kai zaka baraka ci ba amma idan yaje ya kamo ya kawo maka a kokarin kamo wannan gumurzun da ake yi da shi da dabbar tana kokari ta kwace ta kokari sai ya murkushe ta sai ta mutu sai aka ce idan an kawo zaka iya ci tunda dama ka sake shi da sunan Allah madaukakin sarki saboda haka zaka iya wato kenan amfani da shi sai ka ci sannan amma duk da kace Allah ce waskur sumallahi alaihi ko ambaci sunan Allah akan sa to amma yanzu ambata sunan Allah da zamu yi alaihi da miri yana koma kan wani ne yana koma kan abinda aka kama din ko kuma dabba da zaka tura ta kamo idan ya koma kan dabba ne kace mata bismillah ita dabbar sai ta je ta kamo ko to yanzu idan ta kamo in ya mutu yanzu da wanda dalili zaka ci idan ka kama in ka kawo in ta kama da rai in ta kawo maka wannan bismillah za ta gamsa da kai ci sai ka yanka to idan kuma ta je to idan din ka so da ka in sai ka yanka yanzu shine aka ce kurusmallahi alaihi to alaihi yanzu akan abun kenan ko ba gaba ai yanzu muna magana akan damirin war menene war kurusmallahi alaihi ko an bata sunan Allah akan sa idan na dabbar ya gamsar da kai in ya je ka bo ko da rai ko ba da zaka iya abin amma yanzu in ya kamu da rai sai ka yanzu bismillah tana koma kan wa kenan kan abin da aka kawo din abin da aka je aka kamo din haka ne ko ba gaba to wannan dai bayani na malaman tafsiri amma duk da haka wasu sallama akan wannan ba wasu kace dabbar ne yake bismillah za ta yi saka wasu kace a abin da ta kamo din ne sai an yanka da sunan Allah idan da mirin ya koma kan abin kenan yanzu in ta kawo shi mushi ba za ka ci ba saboda ya riga ya zo mushi mun gane in muka ce abdamir yarji'u da mirin yana komawa kan adabba ita dabba da aka tura din to yanzu in an kawo ta ba rai ba za ka ci ba wanda za ka ce ko an kawo ta ba rai sai ka ce bismillahi sai ka ci saboda hadisi na Aisha da suke cewa ya rasulullahi ana kawo mana abinci da musan kansa ba an yanka ambaci sunan Allah a wajen yanka shi ko ba a ambata ba sai ce kudin ku ambaci sunan Allah din sai ku ambaci sunan Allah wato kenan sai ku ci wallahu ta'ala a'lam ala ayyi halin الذي ذهب عليه الجمهور شنو شي طالب المعلم وكم الجارح المعلم ان ذاك ترى شي دوله في كاي بسم الله اذا يجي يكاما ان يجي يكاما ان يكاو دغنسا ذاك ينكا اما ذاك تي بسم الله اما ان يكاو ان دي دانك يكاو يكاو كو دايا مو ذاك ولا شي ذاك الجمهور نما لبي سكو تنجد دا شي اكو تشي كوجي نو سمالمي ودا سكي اجي دي كينان to yanzu na biyu shine idan kai ka tura karanka wani ma sai tura karansa kai naka karan muallimu ne shi nasa ba muallim bane sai suka je suka yi ca akan abu naka yana ja nasa yana ja sai ka zo kuka zo kuka samu gashi sun illata shi har ya mutu zaka ci ko ba zaka ci ba a to amma baka san cewa naka ne ya kashe ba ko kuma wancan ne ya kashe shi ba ko shi kuma wancan baka da tabbacin cewa kalbin muallim ne ko kuma ba muallim ba malamai suka ce a baraka ce wannan ba saboda akwai lafsu da yuna ka ne kashe ta yu ba naka ne wato kinan ya kashe ba haka kuma ko kibiya zaka harba in ka harba kibiya ka wani ya harba ta sa kaka ta samu ta sa ta samu kai ka harba da bismillah shi bai harba da bismillah ba kafin ku yi so abin ya mutu ba za a san wanne ne ya zartar da makasansa ba da haka da ma baraka ce ba haka kuma idan ka harbe shi kai bismillah ka harba ko kuma ka tura kare ya kama shi ya yi masa rauni sai ya kwace da kare tsere ko kuma ya gudu da kifiyar taka da kahar ba ko bindigar taka da haka ba ya raɗi shi na dungushi ya gudu da ya je shi sai ya je sai faɗa wani ruwa sai ya mutu to ko da ka yi da bismillah yanzu in ka zo ka ba za ka ci ba saboda yanzu ba a tabbatar da cewa ruwan ne kashe shi ko kuma abin da ka aika masa ne wato kenan ya kashe shi ba saboda sai kai hakuri a cikin wannan amma da ka harba kifiya ya gudu da kifiyar washe gaje kana nema sai ka gaishi ga kifiyar ka jiki gashi kuma ya mutu a sai ka gyara kaya ka ci
so da kifiyar ka ce wanda babu lafiya amma ka samu kifiya biyu to babu wato kinan tabbacin cin wannan to kuma haka Allah madaukakin sarki yake cewa ku ambaci sunan Allah wato kinan akai inna Allah sayyul hisabi lalle Allah madaukakin sarki mai tsananin hisabi ne yanzu anan abu daya da nake so in ja hankalinmu akan su shine Allah madaukakin sarki yayi amfani da ma allamtu min aljawarihi mukallibina sai amfani da sunan kalbu kalbu kamar yadda muka faɗa yana daga cikin asbabun nuzul na wannan aya don Annabi sallallahu alaihi wasallam yace du kare aka kashe shi duk inda aka ga kare aka kashe shi to saboda haka sai suka zo ce me to me ya halatta a gare mu wato kenan na wayannan dabbobi da ake fara kakkashe wannan sai wannan ayat ta sauka Annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce to shikenan a daina kashe kare a daina kashewa shi amma duk da haka duk inda aka ga bakin kare mai sport a jikin sa to aka kashe shi yace aka kashe shi babu wuri a din saboda haka sai suka daina kashe karnuka sai wannan daga baya Annabi sallallahu alaihi wasallam sai yake cewa inda ba dan kanna shi ya share wata al'umma daga cikin al'ummomin da Allah halitta ba la amartu bi kasal kilabi wallahi da nace duk inda aka ga kare a kashe shi a zamanin Bani al-Abbas ya tambaye wani malami ya daga cikin al-muntasir billahi ya cikin khalifofin Bani al-Abbas kira wani malami tambaye shi akramullah amma me yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a kashe karnuka ya za ce a kashe karnuka sai ya shiru kuma bai san an san ba sai ce to Allah yana haushi a baki yana kore baki sannan kuma yana kore mala'iku saboda ya tuno akwai hadisi Annabi sallallahu alaihi wasallam Jibril ya taba zuwa gurin sa ya nemi izinin shigowa sai masa ya shigo sai ce a ai mu mala'ikun rahama ba ma shiga gida in akwai kare a ciki ko kuma in akwai hoto gunki ko hoto da aka rataya yace ba ma shiga cikin gida inda wannan abubuwa ne da haka sai dai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya fito ya zo samu Jibrilu wato kenan su gaifa ki sai albuta za su yi saboda ki sai ce wannan ma yana daga cikin illar da yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kashe kare saboda ba kowaye zai iya wato kenan wannan kiyayewar ba sannan da malamai suka nada suka ce kuma har yanzu daga cikin illarsa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idza walaga alqalbu fi ina'i ahadukum faqtuluhu sab'a marrat in kare ya lallaga a cikin kwanan ɗaya daga cikin ku ko wani kabaki a gidan ko ƙwariya ko wani abu to ba za a yi amfani da shi ba sai an wanke sau bakwai a wani ruwa ya ce ulahunna biturabi wani ruwa ya ce ukurahunna biturabi ko dai na farkon a sa ƙasa a dirje ko kuma a wanke sau shida na bakwai ɗin a sa ƙasa a dirje to malamai da suka bayani sai suka ce eh lallai akwai nau'i na cututtuka da ka iya kama ɗan adam a sakamakon yawunsa kuma ba ta fita da wuri irin su photophobia ko hydrophobia ko kuma wani abu makamancin wannan kuma ba kowaye zai iya duk lokacin da akwai kare a gidansa duk lokacin da kare ya ga wani abu zai iya sa abin da zai cikin sai mai sai wasu rukun nan da Allah su kashe ba kowane ne idan wato kenan kare yana kare a cikin gidansa kullun zai sa baki a cikin wannan ko a cikin wancan kullun sai sun wanke sau bakwai ba to saboda haka gara ma gidan babu kare kwata-kwata ya fi wata kinan zama alkhairi sannan daga cikin illolin na kare Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ma min ahli baitin babu wani mutanen wani gida yarbitunal kalba da za su daure kare a cikin gidan illa wa yunqas qiradin min ujurihim kullu yawmin face kullun sai an sare qiradi guda na ibadar su sallar su da suka yi ko azumin su da suka yi ko karatun alqur'ani ko sada zumunci ko sadaka duk wani aikin alkhairi da suka sai a tara ladan sai a samu a sare qiradi guda sai zama an zubar da shi saboda ne a dalilin karen da yake cikin wato kinan gidan to saboda haka wa'annan illolin suka tare suka yawa dangane da kare shi yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam sai zama baya kaunan kare kwata-kwata shi dai kan a rayuwarsa yawo shi kare kuma ma yace a kashe karnuka to amma tun da kare
al'umma ce daga cikin al'ummomi wanda Allah madaukakin sarki ya halitta ya zuba a ban kasa ba zai yi a ba su abin da ake kira total annihilation ba dan haka dole sai ya hakura ya sassauta sai ya bar su sai yake cewa sai dai idan karan na farauta ne ko karan mai gadi ne ko kare mai kiwo ne to wannan dalilai guda uku su suka sa kare ya wuce ganin sa a ban kasa inda ba dan haka ba da annabi sallallahu alaihi wasallam ya sa an share sa a ban kasa gabaki da dan haka kenan idan mutum ya zama yana farauta da kare ya halatta ya rike kare ya halatta ya rike kare shi an dauke masa wannan abin da ake kira sarful jinahi sai dai akwai doka da hukunci akan sa shine zai rike karansa har sai lokacin farauta sai ya sake shi sai a fita da jiya farauta a dawo idan aka dawo yanzu ba farauta ake ba kuma karansa na farauta ne sai ya daure karansa a cikin gida sai ya rika ba shi abinci har sai ranan farauta to in yi haka yanzu ba shi da matsala ba za a sare masa kiradi a sallarsa amma in ya sauka ransa yana tsare mutane wayanda ba su ji ba su gani ba yana haushi yana tsare yana bin motocin mutane yana bin mutum in ya ga mutum mai bakin kaya yana haushi a matan mutane yana tsare ta mutane to hakika kullun za a sare kiradi guda a cikin sallarsa kiradi kuwa malamai suka ce mana ya kai kusan dutsu Uhud sai ka girman ladan sallarka in har ka tilata ta kai girman dutsen Uhud ma za a sare shi kullun kuma ne kullun ne za a sare wannan kullun sai an sare maka kiradi guda ɗaya idan kuma karanka na gadi ne to sai ya zama lokacin da babu gadi sai ka kama shi ka daure shi lokacin da akwai gadi sai ka zo ka sake shi sai ka kawo shi gurin da zai gadin kai training din sa ka nuna masa iyaka gurin da ake son gadi da kuma yanda sai mutun ya zo zai taba masa kayan su tukuna sannan ya kyara kar ya tsallaka inda abin nan idan ba haka ba ka sau shi kowane lokaci da na lokacin gadi da lokacin da ba na gadi ba to nan ma kana da wannan matsala din ta sare kiradi guda haka kuma in na farauta ne ai na kiwo ne sai lokacin da za a fita kiwon dabbobi sai in an sake dabbobi shi ma sai a sake shi in sun tafi sun dawo yanda aka kama dabbobi aka daure shi ma sai a kama shi sai a daure shi saboda babu inda zaka cutar da wato kenan al'umma musulmi a dalilin kiwon karanka yanzu ka samu abin da ake kira raf'ul jinahi shine ba za a wato kenan sare maka ladanka a cikin sallah ba don haka Allah madaukakin sarki yake cewa wattaqullaha ku ji tsoron Allah madaukakin sarki ko akan kiyayewa wannan dokar wanda ba zai iya ba kuma sai ya hakura da kiwon kare sai ya nemi alternative din da dama Allah madaukakin sarki baya toshe baki ya toshe hanci in na farauta in farauta ne shikenan sai ka je ka farautar ka ko kuma ka nemi wani alternative na yin farauta ko bindiga ko na makamancin wannan in gadi ne ka dauki mai gadi in kiwo ne ka nemi mai kiwo shikenan sai zama ka fita cikin wancan shubha din da sauransu inna Allah sari'ul hisabi lalle Allah yana da gaggawar hisabi in kai abu yanzu zai lissafa ya baka hukuncin da ya dace da kai al-yawma afinallah
اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متكذي أقدان ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين
Allah madaukakin sarki ce al-yawma a wannan rana wannan rana wata rana ce muke magana waccan ce ranar da muke magana ranar arfa ko kuma wata rana ce daban fajjete to mu kaddara ta jiyace Allah madaukakin sarki ce al-yawma a yau ranar arfa kenan ko a filin arfa din kuma a lokacin aikin haji hajjin annabi sallallahu alaihi wasallam ta karshe wanda daga ita bai sake yin haji a duniyar nan ba ko umra ma bai sake zuwa ba a wannan ranar yau uhilla lakum at-tayyibat Allah ya ce na halatta muku duk abu masu dadi duk abu kyawawa mun riga mun yi bayanin abubuwa da suke at-tayyibat ko yawa mun ba kan azai a ce yau goyi ba halal ne gwanda halal ne mangoro halal ne duk ba ba sai aka yi shi wato kenan general formula duk abu wanda yake ba najasa bane duk abu wanda yake mai dadi ne duk abu wanda yake ba zai cutar ba to wayannan sune ake kiran su at-tayyibat ma dama baya cikin abubuwan da aka haramta dama an riga an haramta mana wayansu abu illa ma yutla alaikum wanda mu riga mun san su haram din su duk wanda baya cikin haram yawa general formula ita ce duk abu halal ne sai dai wanda dalilin shari'a ya zo ce abu kaza haramun ne to wannan sai a toje shi gefe amma bayan wannan yanzu kana tafiya a cikin jeji ka samu wani dan kitchen da baka taba ganin irin sa ba sai ka ci in zaka iya ci madama ba zai cutar da kai ba ko ga wani irin abincin da ba zaka iya ci ba zaka iya ci ai baka san shi ba baka taba ganin sa ba wato kenan zaka iya ci a ko ina ne zaka iya ci saboda me yana cikin dage ba amma ko cikin abubuwan da aka halitta maka kamar yadda muka yi bayani a farko in ka ci zai cutar to wannan ba cikin dage ba kai a gare ka saboda haka sai ka hannu akwai wani yaro wanda shi in ya cito gaba daya shi ke hankalinsa ya tashi kenan don haka dole ya hakura akwai wani kunkunu ne baya shi akwai wani wanda ruwa ne baya wani mayar ya kuwa ne baya da zai sauran su kowa da irin nasa tsiri a sakamakon wani abin reaction da yake faruwa a jikinsa wai menene masu asibiti suke cewa mai reaction din da ake cewa in ka sha magani sai maka wani fitar da wata cuta daban kuma yawwa side effect amma akwai wani terminology da suke amfani da shi bayan side effect din allergic reaction yawwa allergic reaction to idan zai samu allergic reaction shi kenan sai ka hakura kai yanzu ba zai zama dai ba ta cikin ka ba saboda haka wani amma da jama'a dan formula na biyu sai ce wa ta'amul ladina utul kitaba da abincin mutanen da aka ba su littafi su wane ne mutanen da aka ba su littafi al-yahudu wa an-nasara ko da yahuda in ya dafa abinci zaka iya ci haka ma kirista in ya dafa abinci zaka iya ci Allah ya ce hillul lakum halal ne wato kina a gare ku halal ne a gare ku yawa anan malamai sun yi tattace ku ce dangane da al'amarin menene shin halaccin nan yana da kaidi ne an ce da amukum wasu malamai suka ce abin da ake nufi da da'amuhum shine zaba'ihim yankin su wasu kuma suka ce a'a abin da ake nufi in suka zo suka tuka tuwo da miyar kuka da komai da komai zaka iya ci wasu suka ce a'a kayayyaki da kuka samu a gurin su kamar ka je ka samu su mangwaro su ayaba su menene da sauran su da ka je forest zaka same su ga su nan ba musulmi bane amma za ka ga hannun wannan da mangoro hannun wannan da karas hannun wannan da atile da menene za ka iya ci ko ba za ka iya ci ba wasu suka ce waɗannan su ake nufi abincin ahalin kitab wasu suka ce a'a abin da suka tuka suka ce za ka ce wasu suka ce a'a zaba'ihu ahalin kitab yanke yankin ahalin kitab abin da suka yanka saboda ai magana ta zo bayan wato kenan magana yanke yankin ne wannan ayin ta zo bayan ayin da ta magana wato kenan akan yanke ala ayi halin ko ma wanne ne muka dauka jambur na malami ba su ware wani ba amma wasu malamai daga ciki sun yi nazari su ga cewa yanzu idan kaga Allah ce innamal mushrikuna najasun ko mushrikai najasa ne kaga yanzu sai suka shiro mangoro wannan dan shin da yake hannun sannan shi ma najasa ne kuma sun taba mangoro kuma sun baka ya halatta ka ce ka sha to sai a to ya halatta ba saboda bai ce innamal mushrikuna najasun taka ba za ka abin nan ba wasu sai a in sun zo kitsin yanke yanken su sai in wanda suka yanka da sunan Allah idan suka yanka ba da sunan Allah ba ba za a ci ba wasu suka ce a kamar yadda suka ce a masu mangwaron nan a su ce ai da aka ce innamal mushrikuna najasun ana nufin aqida ne amma yanzu don kayi alwala kirista ya taba ka ba za a ci alwala ka ta warware ba a aqida ne suke najasa din don haka in ya dafa abinci za ka iya ci in ya yanka kuma da sunan komai wani malami har yana cewa wa in zubiha bismil masihi ko da an yanka da sunan almasihu dai tashi sai ce bismil masihu sai ya yanka saboda me ita laikin ayar ta ce ta'amul ladina utul kitaba hilal lakum dan haka ita ayar ba ta ce sai wata ce abincin da utul kitaba mutanen da aka ba su littafi suka yanka suka waku za ku iya ci wannan halin ne a gare ku wasu kuma suka ce a banda wanda aka yi yanke yanke na ibadunsu don haka kenan ba za ka ci abincin su na ranar Xmas ba ko kuma ranar New Year ba ko kuma wasu ranakun su dai na suka keɓance wasu suka ce a'a duk wanda dai kuna kawo wani abin ne Qur'ani abin da ke abincin su halal ne a gare ku ba wasu suka ce a'a abincin sai wanda aka halalta musu kuma yanzu kamar misali Allah madaukaki sarki ya haramta musu cin lagumi ko illa ma harama kullu ta'am kana hilal li bani isra'il illa ma harama isra'ilu ala nafsi min qabla an tarada tunda isra'il ya haramta kana cin nama lagumi idan yahude ko ba nasara ya yanka lagumi saboda ka ci ba tunda shi ba abin nan bane ko kuma a'a awul hawaya aw maktala da bi azam in sun yanka damban abin da kayan cikin ba za su ci ba kitsan ba za su ci ba to in suka dai ba kitsan suka ba ku to kuma ba za ku ci ba tunda su suka yanka sai a'a duk wannan dai ba ta taso ba asali mu halal ne mu ci kitse saboda shari'ar mu ta yi shiru ba ta hana ba asali mu halal ne mu ci kayan cikin dabba saboda shari'ar mu ta yi shiru ba ta hana ba saboda haka idan su an haramta musu mu ba haramta mana ba duk lokacin da suka yanka wato kenan za mu iya ci kamar yadda Allah madaukakin sarki ya abin kuma haza ma zahaba alaihi aljumhur min alulama cewa duk abin da suka yanka za mu iya ci to yanzu abin tambaya nan shine akwai mutanen da ake kira su wato kenan almajus su kuma fa za mu iya cin yankan su ko ba za mu iya cin yankan su ba asalin majusu baba yahude bane baba nasari bane amma kuma shari'ar musulunci ta yi ilhaqin su da ahli kitabi saboda tana karban jizya a gurin su kamar yadda suke karba a gurin ahli kitabi dan haka kenan yanzu hukuncin su zai zama hukunci da to nan kuma abin da jamhur malamai suka tafi shine cewa a tunda su ba su da aqida wanda sun nuna Allah guda ɗaya ne ba su da aqidar littafin sama duk da cewa a harkar mu'amala an nemi riskar da su amma a hanyar abinci ba za a riskar da su ba saboda haka yanzu ba za a ci abincin su ba wannan magana ita tafi karfi tunda su ba nasara bane ba yahudawa bane ba su yarda da allantakan ubangiji Allah ba wala gunki suke bauta ko wani abu makamancin wannan ba za a ci wata kenan yanke yankensu ba saboda haka na wa'annan ne kawai Allah madaukakin sarki ya halatta mana to Allah madaukakin sarki yake cewa wada'amu min wata'amul ladina utul kitaba hilal lakum abincin wanda aka ba su littafi ya halatta a gare ku akan wannan hadisin da muka karanta dazu nana Aisha ta tambaye Annabi sallallahu alaihi wasallam ana kawo mana fa abinci kuma da suke kawo mana nan duk da cewa sabbin musulunta ne ba mu san wato kenan abincin a ambaci sunan Allah lokacin da za a yanka shi ko ba a ambace ba sai ya ce to ai ku din sai ku ce bismillah kawai sai ku ci abin ku wannan kuma wato samaha ne na shari'a ta musulunci saboda yana iya yiwuwa lokaci ya zo shi kamar yadda muke kallo ya zama al'umman duniya ta zama globalization ya kawo wato kenan al'umma su zama sun cakuda sai ya zama musulmi bukata za ta iya sa ya tashi ya tafi Amerika ya je ya karatu saboda idan doka ta yawa to karatun ba zai iya ba don zai je dawo ba zai samu abin da zai rika ci ba kullum zai iya tafiya North Korea ya je ya karatu zai iya tafiya China ya je ya karatu zai iya tafiya Japan ya je ya karatu ko kuma wani aiki ko wata mu'amala da zai sauransu to saboda haka sai mutum ya rage wato kenan wannan kyamar Allah madaukakin sarki sai ya dauki wani akan abin duk abin da ya zo shi ya zai iya kokarin sa wajen neman halal in ya zama laruri sai ya dauka ya ci sannan sai ya ambaci sunan Allah madaukakin sarki shi din wato kenan akan wannan abu sai ya zama ya kubuta cikin wannan na biyu ko mu fahimci cewa wannan abin da ake kira sa al-ibaha halaltawa ne ba wajibi bane idan mutum ya ce ba zai ci ba babu tilas babu wanda ya tilasta masa in an kawo abinci na Xmas ya ce a ni ba zan ci ba to ba zai zama ba wanda zai tilasta masa amma in wani ya ci karkace ba sai ya ci haram wallahu ta'ala a'lam wada'amukum sannan abincin ku kuma hilal lahum suma halal ne a gare su ya halatta in musulmi ya dafa abinci ahli kitabi su ci ya halatta in su sun dafa su ka ci wal muhsanatu minal mu'minat sannan Allah ya halalta muku kuma musanat minal mu'minat katangagun mata cikin mu'mine ma'anan katangewa shine matan da ba sa yin zina mata wanda suka kame kansu suka zama masu mutunci a cikin matan mu'mine to kuma zan mu'mine an halalta muku je ku aure su
wato kidan ku je ku zauna tare da su wannan Allah madauki sarki ya halatta muku wal musanatu min allazina utul kitaba min qablikum sannan kuma har yanzu da wayannan kamamun matan cikin wayanda aka ba su littafi kafin ku kenan da yahudiya idan kamammiya ce mai mutunci te kai musulmi zaka iya aurenta haka kuma banasariya idan kamammiya ce kai musulmi zaka iya aurenta wannan haka sai gare zuwa cikin alqur'ani alal idlaki duk da cewa wasu malamai suka yi nazarin cewa to yanzu matan musulmi ma yaushe suka kare har zaka bar su ka je ka auro abin nan sai su kokarin haramtawa to idan wani lokaci bukata ce take tasowa bukata ce take tasowa ba za a rufe kofa din dungurungun ba sai dai kuma ba za a hana shi wato kenan kan ya ci gaba da samuwar wata illa ta tare da al'amarin sa ba don wakan faru akwai wanda ya aure banasariya suka haifi yaya kamar 6 ko 7 tare da ita ya mutu ta ebe su gaba da ta koma garin su shikenan ta suka zama kiristoci eh daga cikin irin illolin wayannan kenan ko kuma tarbiyar su ta zama rabi da rabi suna jin ana muslimin ana kafirin ana la muslimin wala kafirin saboda zai rika gadara uwarsa kaza ce ubansa kaza ne illoli da yawa dai za su iya shigowa wanda ba za ka iya kare su ba dan haka min babi aula ka aure yar musulma randa duka fadi ka mutu ta tsebe ta tafi da shi gidansu gidansu ma musulmai ne masu sallah amma haka tana faruwa ba so dai ba so biyu ba wani ma da ransa za ta tsebe ƴaƴan wato kirinta tafi da shi kuma sun zama kirista kenan kuma sun zama din haka tana faruwa da yawa na gani anan cikin garin Azare wato nan tana aiki a asibiti dan uwanta duk musulmai ne amma ita ba musulma bace a sakamakon kuma irin wayannan din sai an raba family din kashi biyu kashi suna abin nan ita da wata karama uwar ta riga ta abin nan su har zata je gurin ɗan uwanta musulmi to kaga irin wannan yana da irin nasa illa din amma dai ba za a ce haramun bane ko tunda Qur'ani bai rufe kofa din ba al musallatu min allazina utul kitaba min qablikum amma duka da su wayancan din musulmin da za ku aura da al kitabi da za ku aura sun zama halal a gare ku idza ataytumuhunna ujurahunna idan kun ba su ma mana ujurahunna ai muhurahunna in kun ba su wato sadakan su duk wanda aka ce za a aure ta to dole ne za a dauki sadaki a bata shine shaidan cewa an kulla aure tsakaninta da wato kenan mijinta alal aqalli ko ba a bayar yanzu ba a ce sadakin kaza za mu bayar ya zama ajalan kenan ko ba lakadan ba yawa musulunci da sassautawa in babu shi yanzu to sai a yi ajalan in kuma da shi yanzu a bayar lakadan sannan su matan da za ku aura din musamman ahli kitabi ya zama musulmi ne gare musafihina masu kame kai ne masu lura da kawukan su ne gairu musafihina ba masu wato kenan zubar da kan mutuncin kansu ba ma'ana ai ba masu zina ba idan ba kirista ba ta kame kanta ba ba za ka aure ta ba ba za ka aure ta ba an haramta nan kaga kenan yanzu kusan kaidin ya tafi akan ahli kitabi ne haka ma ba yahudiya in ba ta kame kanta ba to kenan ba za ka aure ta ba amma in an samu munsanat a cikin su wanda suke masu mutunci masu kula da al'amura ya zama laruri ya zo na tilas to shikenan za ka abina wala muttaki zai akdam sorry musini na gair musafihi na kudin ne ba su ba ku mazan ku zama musini ne masu kange kawukan ku masu kame kawukan ku da mutuncin kanku gair musafihi ne ba masu barna ba masu zina ba ku mazan ku zama masu kame kanku ba masu zina ba su ne ma'ana muhsinina gairu musafihina wala muttakizi akadan kada kuma wato kenan ya zama kun zama wanda suke rikan su matan musamman ma na ahlul kitabi din ku dauke su a matsayin wato kenan friends ai abokin ta ne shikenan sai yaje shi wurin ta su je su yi abinda suka ga dama na sai su dawo sannan kuma kace zaka aure ta haka a aka ce a wala muttakizi akadan kar ku rike su a matsayin wato kenan abokan kolewa kar ku yi hakan nan ko kuma ku aure su ku aure wasu mata daban ku rike wasu mata daban abokan holewa ko da musulmi ko ba musulmi ba Allah madaukakin sarki sai ya ce kar ku yi hakan nan wa man yakfur bil iman duk wanda ya kafirce ba imani fagada bi da amaluhu hakika aikin sa ya rushe wa fil akhirati min al-khasirin lalle kuma shi ya kasance a gidan lahira yana daga cikin wanda za su yi hasara saboda ba zai samu wata kenan sakamakon ayyukansa da yake tsammani na alkhairi bane saboda rashin imani to mu je mallam
يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فتطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائب أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم من ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون
الله أكبر Allah madaukakin da yake ayyul ladina amanu ya ku masu imani idza qumtum duk lokacin da kuka zabura ila salati zuwa ga sallah duk lokacin da ma'ana ai idza qumtum idza nawaitum idan kun yunkura za ku tafi sallah ayya ani wa antum muhdathuna a lokacin wato kenan ba ku da tsarki wato kenan kun tashi za ku tafi sallah to ba da a je ai sallah haka kawai ba yanzu za ku yi alwala don ka Allah madaukakin zai ce faksulu wujuhakum wa aydiyakum sai ku wanke fuskokinku ku wanke hannayenku duk lokacin da mutum ya tashi zai yi alwala alhali ba shi da tsarki to ya je ya tsarki sai ya zo ya yi alwala alwalan kuma shi ne za ku wanke wato kenan fuskokinku za ku wanke hannayenku hannun ana wanke shi ne ilal marafiki zuwa gwiwar hannu wato kenan zuwa nan kenan kamar yadda dai malamin fiqhu suka riga suka koyar da mu za ku wanke shi zuwa marafiki sannan wamsahu bi ru'usikum za ku yi shafa a kawukanku za ku shafi kawukanku wato kenan a wurin alwalar wa arjulakum za kuma ku wanke kafofinku ilal ka'abaini zuwa wato kenan idan sawu za ku wanke kafofinku wato kenan zuwa idan sawu bayan kun tun junuban amma idan kun kasance kuna da janaba a lokacin da kuka yi niyan za ku yi alwala to fattaharu sai ku yi kokari ku yi tsarki ku yi wanka wannan janaba ta riga wato kenan ta kawo bayan kun tun marda idan kuma kun kasance ba ku da lafiya awala safarin ko kuma a tafe kuke kuna kan hanyar tafiya auja adaminku min al-ra'idi ko ɗayan ku ya je yayi ba haya ya dawo duka wayannan cases ana nufin wato kenan ba ruwa baka da lafiya ko kuma tafi ake ko kuma wato kenan mutum ya je yayi ba haya ya dawo ba ruwa awla mastumun nisaa ko kuma wato kenan kun kusanci matanku sannan balam ta jiduma an duk ba ku samu ruwa ba to yanzu anan famsahu menene fata yamma usaida sai ku nufaci guri wanda yake mai kyau a ƙasa dayiban wanda yake mai kyau sai ku taba shi famsahu bi wujuhikum sai ku shafi fuskokinku wa aydiyakum minhu ku shafi hannayenku daga wannan guri da kuka taba sa'idan dayiban din kenan to kun yi hakan nan an gama alwala an kuma gama wato kenan taimama sai a je ayi sallah to anan kitabi ne dogo wanda Allah madaukakin sarki yayi na farko da mu'mini na biyu wace musulmi lokacin da suka yi azama wato kenan za su yi sallah sallah kuma mun riga mun sani sai da ka bayani ɗaya daga cikin rukunan addinin musulunci wanda Allah madaukakin sarki ya farlanta shi sannan sai magana akan alwala alwala wannan aya abinda malamai suka ce ta ka kusanta ga farillan alwala ne bayan farillan akwai kuma sunnoni na alwala dan haka annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya zo ya demonstrating practically a gaban mutane sai suka gani kaga shi kuma malamai sai suka ruwaito da hadisan da suka yi magana a kai musamman irin hadisan sayyidina Usman dan Affan wanda zai yi alwalar ya tsaya a gaban mutane ya wanke nan ya wanke nan ya kurkure nan ya kurkure nan ya wanke nan sai ya gama sai ya ce hakan nan naga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi kusan ba hadisin sa ko kuma wani hadisi makamancin sa bai wuce hadisan da suka yi magana akan alwala kusan kowanne hadisi yakan yanko wani abu ne wani hadisin ka ga kawai ya magana annabi sallallahu alaihi wasallam ya kurkure baki ne wani annabi ya shafi kai ne wani magana akan wanki kafa wani amma sayyidina Usman yayi da musaitin din ta practically yace wannan shine yanda annabi sallallahu alaihi wasallama wato kenan yayi alwala kuma a cikin sifar alwalar sayyidina Usman wanda ya gani a gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma yazo yake koyawa mutane shine da duk abin da suka shafi abin nan farlanta da sunnoninta shine da yazo da karshe kafarsa wanke ta yi kafarsa wanke ta yi da haka shi yasa yanzu a wannan kira'an da muka karanta Allah madaukakin sarki yake cewa faksulu juhakum ku wanke fuskokinku wa aidiyakum da hannayenku ila marafiki zuwa kawukanku sai ce wamsahu bi ru'usikum ku shafi wato kenan kawukanku wa arjulakum wato kenan da kafafunku sai ya ce wa arjula bai ce wa arjili ba bayin da ya ce wa arjula ya yi adabin sa akan wurin wankewan saboda haka da aka ce faksulu juha wa aidiya ko sannan sai ce wa arjula kowanne sai tafi da nasaba 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 da ce nuna cewa wannan wawin adafi ne akan wancan wannan adafi ne akan wancan don haka bayan ya gama sai ya ce na shaida cewa na ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi alwala na hawdu ihadihi misalin yanda kuka ga nayi alwalan nan kuma du alwalolin da aka ruwaito mana daga gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba a taba ruwaito mana alwala annabi sallallahu alaihi wasallam du masu ruwaya cewa yazo wanke kafa bai wanke kafar ba sai ya shafi kafa bai wanke kafa ba sai ya shafi kafa dan haka malamai sun suka ce to wannan wamsahu bi ru'usikum akwai kira'an da ta zo da shi cewa wa arjulikum ya zama adafi akan wato kenan ru'usukum to wannan kira'a din kira'a ce wanda ke mutawatira jama'a duk malaman kira'a sun yadda da ita kira'a ya zo da shi kala 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 amma wannan kira'a din wannan ba din anan ba ta aiki a sakamakon wato kenan akan ta zama adafin wancan akan wannan a sakamakon me a sakamakon annabi sallallahu alaihi wasallam ba haka ya fassara ta ba to duk da cewa kira'a sahihiya ce kuma shi annabi sallallahu alaihi wasallam shine mas'ul a wajen fassara alqur'ani a mutane Allah madaukakin sarki yake cewa nazzalna ilaikal kitaba litubayyana lin-nasi ma nuzila ilaihim mun saukar maka littafi don kama mutane bayanin qur'anin da aka saukar musu don haka bayanin alqur'ani tafsirin sa na farko a bakin annabi sallallahu alaihi wasallam yake shi kuma yanda ya fassara shine yana in yazo alwala yakan wanke kafansa ne ba yakan shafi kafa ba wata rana ma an je yaƙi an dawo irin yan gaba-gaba ɗinnan sun ji suna alwala sai suka yi amfani da wannan kira'ar cewa famsahu bi ru'usikum wa arjulikum maimakon su ce wa arjulakum saboda da suka zo suka alwala suka alwala da suka zo kafin sai suka shafa ai ga zahirin qur'ani abin da ya zo da shi saboda sai suka shafa sai Allah madaukakin sarki ya kaddara sai akan idonsa su ma sun iso kenan sai suka ga suna shafa sai ce masa atimuha wailal lil aqad minan nar lalle ku cika alwala yayi tsawa yace kuma azabar Allah ta tabbata ga diddigen mutane ranar tashi alkiyama azaba ta wuta saboda in sun zo alwala ba sa wanke kafan su sai dai su shafi kafar saboda haka duk yanda kai ga ilimin ka na nahwu da yanda kai ga son bin doran alqur'ani baka kai annabi sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam kuma bai taba yin alwala ya shafi kafarsa ba abin da yake alwala shine zai kan wanke kafarsa ne akan wancan wato kenan kira'a din don haka idan mutum yana haka zai zama wato kenan kullum a rayuwarsa bai da cikakkiyar alwala ga wailil lil aqabi minan nar tana da kullum zai zama bai da cikakkiyar alwala wanda ba shi da cikakkiyar alwala zai zama yana da cikakkiyar sallah kaga ba abu ne mai sauki ba don wanke dafa yana daga cikin farillan sallah tunda yana daga cikin wayannan wanda Qur'ani ya jero da su ya ladina amma da zakum fi ila salati faqsulu wujuhakum wa aydiyakum ko ila almarasiki wamsahu bi ru'usikum arjulakum ila alka'abaini kaga wayannan suka ce daga cikin manyan manyan farillan sallah farillan Allah dafa farillan Allah guda nawa ne ka guda bakwai ko nawa muka irga anan ya ladina amma idza kum fi ila salati faqsulu wujuhakum da yake nako yawa guda yau hudu ne anan ko an samu guda hudu ko yawa to sannan sai akwai niyya innamal a'malu binniyati ko sannan sai akwai dalku da fauru ko shine bakwai din kenan yawa abinda bai zo da su ya fitar da shi fili ba bai fitar da niyya ba niyya kuma dama kowane aiki dama innamal a'malu binniyati sannan dalku kuma ana son ka ciccuda saboda kar ya zama akwai kafarka wani guri da baka wanke ba baka taba ruwa ba sai ka ciccuda kuma ana son in ka fara alwalan nan kafin ta bushe ka kare ba zai ka fara alwala bayan minti 30 sai ka zo ka ci gaba ba ka wanke hannu da kafa sai ka tafi abin ka ci gaba harkar ka in ka dawo sai ka ce bari in karasa alwala ta a'a ana son ta yayi a tsayi a gama ta a wannan lokacin mun gane wannan yawa to saboda haka zaman lafiya shine mutun yayi abu yanda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya fassa abin kamar misali sai mu atimu siyama ila layli ne Al-Qur'ani abinda yake summa atimu siyama ila layl. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam inda ya fassara shi ila layl shine ila ghurubi shamsi. To haka idan yanzu kai azumi sai kace ai ila layl aka ce. Laylin kuma a gurin ka shine sai an yi sallar isha. Kullun haka kake yi to kullun kana daga cikin tawaya a cikin al'amarin ka. Sai Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa idza aqbala layl min hahuna wa adbara an-nahar min hahuna wa gharabati ash-shamsu faqad aftara as-sa'im. Sannan kuma wata rana lokacin da za a je yakin yakin umratul qada ya annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da aje fatahu makka ne ma lokacin da aje fatahu makka annabi sallallahu alaihi wasallam sun fita a cikin watan azumi dan haka sai da ya bari an je wani guri ake kiransa kadid la asa sakaliya duk mutane sun taru wasu sun dako sun sha azumi su tun daga gida wasu kuma sun dako azumi sai da ya tsaya a gaban mutane ce a kawo ruwa aka kawo ruwa ya sha kwankwada ya kwankwada ya kwankwada ce kowa ya ajiye azuminsa kowa ya ajiye azuminsa saboda haka kowa dole sai ya ajiye azumin a wannan lokacin to kaga ba za ka fi annabi sallallahu alaihi wasallam fahimtan abinda shi aka saukar masa aka dora masa yayi bayaninsa ba yawa to saboda haka abinda ya fi dacewa kullum mutum ya zama ya tsaya a cikin yanda Allah madaukakin sarki ya tsaya da aka tarda shi sai Allah madaukakin sarki ya tsaya da cewa ma yuridullahu liyaj'ala alaikum Allah madaukakin sarki baya nufin ya sanya muku min harajin wani takuri a cikin addinin ku to Allah madaukakin sarki baya nufin ya takuri saboda me ya kawo alternative na taimama in baka samu ruwa ba ai mun tsallake ne ba ko wayan gudun marda in baku da lafiya baka da lafiya shine wato kenan ba za ka iya wanka ba ko ba za ka iya alwalar ba saboda rashin lafiya mai yiwa zazzabi ne mai tsanani idan kai zai rufe ka lafiyanka kalau yanzu amma in kai alwala ruwan zazzabi zai rufe ka ko kuma a'a da zazzabin a jikinka idan kai zai karu ko kuma a'a in kana yi ba zai warke ba za a samu ta akuri bir'in ba zai warke ba ko kuma wani abu makamancin wannan shine wato kenan duk abin da ya shafi rashin lafiya yasa ba za ka baka bukatar taba ruwa to musulunci sai baka uzuri cewa za ka iya yin taimama awala sabarin ko kuma matafiya ne ku babu ruwa kuna tafiya jeji babu ruwa lokacin sallah sai ku taimama wato kenan sai ku yi auja an hukum min al-ghaib ko kuma dan ku ya je ya kewa ya bayan gida ya dawo babu ruwa ga lokacin sallah zai tafi saboda haka wato kenan sai abin nan awla mastumun nifa'a ko kuma kun kusanci iyalanku ya kamata a ce wato kenan ku je ku ranka na janaba to amma kuma babu ruwan da za a yi kuma lokacin sallah yayi falan ta jidu ma an baku samu ruwa to shikenan sai ku yi taimama taimamar shine kamar da muka yi bayani na farko an ce taimama abinda ake nufi wato kenan nufi tayammum ko yammama fulanin a hazihi tariqa wani ya nufi wannan hanya to aka ce to ka nufi guri mai tsarki shine ma'ana tayammum din ku nufi guri wanda yake sa'idan dayyiban guri wanda yake mai tsarki sai kai ka nufi gurin idan ka je ka sai kai wannan shafa shafa fansawo bi wujuhikum ka shafi fuskanku wa hada da hannayenku wato kenan da gare shi idan kun yi hakan nan shikenan an dauke muku yanzu matsalar aula sai ku yi sallah a cikin wannan yanayin da ku yi sallah shike da kaga an samu sauki kenan saboda haka idan malaman fiqh suka ce idan kai taimama kai sallah kai taimamar ka ba saboda rashin ruwa kai sallar ka sai ruwa ya zo shi kuma akan lokaci wasu malaman suka ce sai ka saki sai alwala sai ka tsarki kai alwala jigilin ka abin amma in ba za samu ba shikenan wasu kuma suka ce a in dai har kai kai ga ka sauke abin da zaki ke kanka yanzu abin da zaka yi in ka sake ma ya zama wata kenan alal ihtiyadi ne saboda ku tun gina ranka ta zama ta nasu don kai sallar ka amma da alwala wannan kenan sannan kuma idan mutum yayi taimama din har sai da lokaci ya wuce na sallar sannan ya samu ruwa to yanzu babu sauran wani taimama tukina a gare shi taimaman nan kuma ana yin ta da dukkan fiskan kasa guri wanda yake mai tudu wanda yake mai kyau inda kasa ne yanda yake akan natural cost din ta ba a canja shi da wani yanayi ba to mutum zai taimama a wannan gurin zai alwalansa zai sallansa hankalinsa tukina a kwance da aka ga duk wannan sauki ne Allah madaukakin sarki kawo sai yake cewa ma yuridillahu an yaj'ala alaykum min harajin Allah ba ya nufin takura muku da ga shi sa duk abin da babu shi sai ya kawo alternative duk abin da babu shi sai Allah madaukakin sarki kawo sauki in babu kaza sai ai kaza in babu kaza sai ai kaza in babu kaza sai ai kaza walakin yuridu li yahirakum amma duk da haka Allah madaukakin sarki yana nufin wata kene sarkake ku domin kai a matsayinka na bawan Allah sallan nan ita ce gurin da kafi kusantan ubangiji saboda yanzu rashin ruwa ba za a ce an dauke maka ba ana son ka zama kana kusa da ubangiji da ka shi sa aka baka dama kai taimama sai zama kana abina kusa da ubangiji wannan yana daga cikin dalilin da sa ibnu wannan malam menene sunansa yake cewa idan ka rasa ruwa kwata-kwata ka rasa abin taimama kai alwala kai sallar akan haka a zarkashin mamallar mai jirma an wala mutu ya mamu fa arba'atul aqwali yaki na masaban ko sai ya ce za ka yi sallar a haka babu alwalar babu taimama sabanin abin da jamhur na malamai suka tafi suka ce ai Allah madaukakin sarki ya ce mu yi alwala mu yi sallah in babu ya ce mu yi taimama mu yi sallah to yanzu da babu abin alwala babu abin taimama babu wani sallah wato kenan da mutum zai yi da asbabu bane da azabu bane sannan sai ce walitima ni'matuhu alaikum Allah madaukakin sarki yayi haka ne dan ya cika ni'imansa akan ku la'allakum tashkurun saboda watakenan ku fayi shukura ku gode wa Allah madaukakin sarki idan kuka gane cewa Allah madaukakin sarki ya sassauta muku akan al'amuran na ibada ai za ku ji dadi sai ku gode wa Allah madaukakin sarki watakenan akan wannan ni'ima to waje Allah rahmu lokacin alhamdulillah zamu dakata nan gurin abinda muka faɗa daidai Allah madaukakin sarki ya bamu ladan sai bamu ikon aikata abinda muka kuskure Allah madaukakin sarki ya gane da mu kuskure bamu ikon gyarawa